Sashen Hausa na Muryar Amurka yake magana da wannan la'asariyan Talata 22 ga watan Mayu shekarar 2018 akan mitoci da suka hada da 16:25:31. A jamhuriyar Niger kuma ana iya ji mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya sai kuma Alpha Radio a birnin kuma sun gana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da rana, Baba Yakubu Makeri ne tare da Maryam Dauda. Za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji rahotanninmu ga kanun labarai.
Ana sa ran shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in za su gana yau Talata a fadar White House. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya fidda wasu jerin bukatu akan cimma yarjejeniyar makaman nukiliya da Iran, ya kuma yi barazanar sanya tsauraran takunkumi masu karya tattalin arziki idan har Iran bata canza ɗabi'unta ba. Jami'an tsaron Afghanistan da dama sun mutu a kwanaki da yawa da suka kwashe suna gwabza kazamin fada da 'yan Taliban a wasu gundumomin lardin Ghazni a gabashin Afghanistan.
To ko bayan kun gama jin labaran za ku ji cewar dazu-dazu ne hukumar cin hanci da rashawa take yaki da cin hanci da rashawa a Najeriya ta EFCC ta kama wasu manyan 'yan siyasa a Sokoto.
Ana zargin su ne da sama da fadi da kuma rarraba kuɗi naira miliyan 500 jim kaɗan kafin zaben shekara ta 2015 ba tare da amfani da hukumomin hada-hadar kuɗaɗe da suka kamata ba.
Za ku kuma ji cewar har yau ana ci gaba da zaman doya da manja tsakanin ƙabilun jihar Benue da Fulani makiyaya, sai dai wasu na ganin tattaunawa zai iya kawo matsalaha a kan batun jihar.
Da alamu nan gaba a tunaninku za a sake samun zaman lafiya a Benue irin na da?
It's possible domin Fulani na danan har yanzu ba suna nan a wajen fa, suna neman zaman lafiya su fita daga daji su zo local government headquarters su zo su zauna dan su ga gan lafiya zuwa su koma daji nasu.
To bayan haka kuma Safinatu Salisu dangi na tafi da shirinta na noma tushen arziki. To duka sai kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Ana sa ran shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in za su gana yau Talata a fadar White House a daidai lokacin da ake ci gaba da samun rashin kwarin gwiwa game da aiwatar da taron koli tsakanin Amurka da Koriya ta Arewa a cikin nasara da kuma rashin tabbas akan yiwuwar taron kamar yadda aka shirya. A lokacin ganawar ta sa'o'i biyu da ake shirin yi yau Talata, ana sa ran Moon zai yi kokarin tabbatarwa Trump cewa taron kolin da ake shirin yi wata mai zuwa da shugaban Koriya ta Arewa na iya cimma nasara mai cike da tarihi. Daraktan ayyuka akan Koriya a cibiyar Wilson da ke birnin Washington, John Lee, ya ce ina kyautata zaton shugaba Trump na da wasu tambayoyi masu mahimmanci sosai da zai yi wa shugaba Moon wanda zai so ya tambaye su idan sun kebe bisa ga rashin tabbas akan abin da Koriya ta Arewa za ta amince da shi. Duba kuma da matakin da kasar ta dauka kwanan nan na yin barazanar soke zuwa taron kolin da za a yi ranar 12 ga watan Yuni. Shugaba Trump ya sha tambayar hadimansa da wasu shugabannin kasashen waje akan ko ya ci gaba da shirin zuwa Singapore don ya gana da Kim ko a'a, a cewar jami'ai daga Amurka da kuma kasashen waje. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya fidda wasu jerin bukatu akan cimma yarjejeniyar makaman nukiliya da Iran, ya kuma yi barazanar sanya tsauraran takunkumi masu karya tattalin arziki idan har Iran bata canza ɗabi'unta ba. Wannan sabon gargaɗin na zuwa ne a wani jawabi da ya bayyana a tsarin gwamnatin Trump biyo bayan matakin da Amurka ta ɗauka na fita daga yarjejeniyar makaman nukiliya. Tabbas wannan zai kasance takunkumi mai tsanani da aka taɓa sanyawa a tarihi idan muka kammala. Bayan takunkuminmu ya fara aiki, Iran za ta ji jiki wajen ƙoƙarin ceto tattalin arzikinta, a cewar Pompeo. Jawabin Pompeo na zaman wani yunkuri na fidda manufofin Amurka na ci gaba bayan da shugaba Donald Trump ya fidda kasar daga yarjejeniyar makaman nukiliya Iran a farkon watan nan. Sai dai ba a fayyace iya matsin lambar da Amurka za ta iya yi ba tare da kasashen Turai ba da ke aiki da Iran don ceto yarjejeniyar ta nukiliya. A makon da ya gabata, kungiyar tarayyar Turai ta fara wani shiri wanda zai kare kamfanonin kasashen Turai da za su so su yi kasuwanci a Iran. Jami'an tsaron Afghanistan da dama sun mutu a kwanaki da yawa da suka kwashe suna gwabza kazamin fada da 'yan Taliban a wasu gundumomin lardin Ghazni a gabashin Afghanistan. Wani jami'in lardin Ghazni ya faɗa yau Talata cewa 'yan kungiyar Taliban sun iya kwace gundumomi biyu, Jagatu da Daihak, bayan wani mummunan fada a daren jiya. Wani jami'in gunduma, Latifa Akbar, ya ce 'yan sanda 20 ciki har da shugaban rundunar 'yan sandan gundumar da kuma kwamandan 'yan sanda na musamman na Daihak duk sun mutu a fadan da aka yi. Sai dai gwamnatin Afghanistan ta tabbatar da mutuwar mutane 12 kawai. Mayakan Taliban sun kuma kashe wasu jami'an tsaro guda 20 a lokacin fadan a gunduma ta uku a Jristan, inda mayakan suka iya yi wa gidan shugaban gundumar kawanya shekaran jiya Lahadi. Amma dakaran tsaro na musamman da aka girki don su taimakawa jami'an tsaron da ke wurin sun fatattaki mayakan. Mai magana da yawun dakaran da suka yi fadan ya ce duk gine-ginen gwamnati na ƙarƙashin ikon su yanzu. Ya kuma yi kirarin cewa dakaran tsaron sun kashe 'yan Taliban 10 a fadan da aka yi. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tsohon Prime Minister ƙasar Malaysia Najib Razak ya amsa tambayoyi yau Talata daga hukumar da ke yaƙi da cin hanci da rashawa ta ƙasar a zaman wani sabon bincike akan badaƙalar wasu maƙudan kuɗaɗe da suka shafi asusun raya ƙasar na kamfanin 1MDB. Shugaban hukumar Muhammad Shukri Abdul ya faɗa a wani taron manema labarai cewa ya kira Najib don ya amsa tambayoyi amma ba za a kama shi ba yau Talata. Masu bincike suna so su san dalilin tura kuɗi dala miliyan 10 daga wani sashi na kamfanin 1MBD zuwa bankin Najib. Waɗannan kuɗaɗen kaɗan ne daga cikin abin da ma'aikatar shari'a a Amurka take zargin Najib ya sace daga asusun, wato kuɗi dala miliyan 4,500. Najib dai ya musanta wannan zargin. Badaƙalar kuɗin ta taka muhimmiyar rawa a kayan da haɗakar jam'iyyar da ta daɗe tana mulki a ƙasar ta sha a zaben da aka yi a cikin farkon watan nan, wanda ya maido da tsohon shugaba Mahathir Mohamed a kan karagar mulki. Mahathir ya yi alƙawarin buɗe sabon bincike a kan badaƙalar asusun na kamfanin 1MDB. Cutar Ebola da ta kashe sama da mutane 20 a arewa maso gabashin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Kongo tana iya yin ɓarna kamar yadda aka yi fama da ita shekarun baya a Afirka ta Yamma idan ba a ɗauki matakai ba. Sai dai masu agajin farko sun ce a wannan karan lamarin ya sake, sabili da sun samu maganin rigakafi yanzu da ba a iya amfani da shi ba a shekara ta 2013 lokacin da aka samu ɓullar cutar Ebola a farko a ƙasar Guinea. Kamfanin sarrafa magunguna na Mark ya tura maganin rigakafi da ake kira V920 guda 8,600 zuwa yankin da cutar ta ɓulla. An yi gwajin maganin rigakafin a matakai uku, sai dai zuwa yanzu babu ƙasar da ta ba da lasisin amfani da shi. Kakakin Hukumar Lafiya ta Duniya ya shaidawa muryar Amurka cewa hukumar za ta yi amfani da maganin rigakafin a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Kongo. Kawo yanzu, maganin rigakafin V920 ya hana kowa kamuwa da cutar ta Ebola. A lokacin da aka yi gwajin maganin a shekarar ta 2015, babu ko mutum ɗaya daga cikin mutane 500,837 da aka yi wa rigakafin da yi rashin lafiya.
Maryam Dauda kenan ta karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya ta EFCC ta cafke wasu manyan 'yan siyasa a jihar Sokoto da suka hada da tsohon mataimakin gwamna kuma tsohon ministan ruwa na Najeriya Muktari Shagari da tsohon ɗan takarar gwamnan jam'iyyar PDP Abdullah Wali. sai kuma wato waɗannan mutane an kama su ne akan badakallar fiye da naira miliyan 500 wanda suka karba daga tsohuwar ministan mai ta Najeriya Dizani Madoke daga Sokoto ga Murtala Faruk Sanyina da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Mutane hudun da hukumar ta EFCC ta gurfanar tare da tsohon mataimakin gwamna Mutar Shagari a babbar kotun tarayya a Sokoto sun hada da shugaban jam'iyyar PDP na jihar Ibrahim Milgoma da tsohon dan takarar gwamna na jam'iyyar Abdullahi Wali kazalika da wasu jigajigan jam'iyyar biyu Ibrahim Gidado da Nasiru Dalhatu Bafarawa. An caji mutanen da laifuka biyar da suka shafi badakalar kudade ta tsohon ministan man fetur Dizani Madoke da adadin su ya kai naira miliyan 500. Barista Johnson Ojogbani shine jagoran ayarin lauyoyin hukumar EFCC a zaman kotun.
On charges bordering on money laundering, some of 500 million naira that was disputed among the defendants sometime shortly before the 2015 election.
Yace ana zargin su ne da sama da fadi da kuma rarraba kudi naira miliyan 500 rajim kadan kafin zaben shekara ta 2015 ba tare da amfani da hukumomin hada-hadar kudade da suka kamata ba. An rarraba kudaden ne miliyoyi ba ta hanyar banki ba wanda ya saba wa doka. Wannan kuma sashe ne na kudaden da ake zargin Dizani ta yi awan gaba da su ne ta kuma rarraba su kafin gudanar da zaben shekara ta 2015. Dukkan waɗanda ake zargin dai sun ki karba cajin laifukan da ake musu. To sai dai bayan tafka muhawara tsakanin lauyoyin da ke gabatar da kara da kuma na waɗanda ake karar, alƙalin kotun mai shari'a Sale Kogo Idrisa ya dage zaman sauraren karar zuwa GB Alamis domin yanke hukuncin kotu dangane da buƙatar bada belin waɗanda ake tuhumar. Haka kuma alƙalin ya bada umarnin ci gaba da tsare su a ofishin rundunar 'yan sandan jihar ta Sokoto har ya zuwa ranar ta Alamis. Lauyan ɗaya daga cikin waɗanda ake tuhumar wato mataimakin gwamna Mutar Shagari barista Ibrahim Idris ya bayyana ra'ayinsa akan matakin na kotu.
Well, I mean, the issue of bail is squarely within the discretion of the court.
Yace dama ba da beli ra'ayi ne na kotu idan ta ga ya dace za ta bayar, to amma yanzu suna da sawoyi 48 ne domin su yi nazarin buƙatar tamu ta karɓar beli kuma shine kotun ta basu. Suna da yanci kuma abin da ya faru a yau yayi daidai da tanadin doka.
So what transpired today brilliant was in line with the law.
An gudanar da zaman na kotun ne a cikin matakan tsaro duk da yake magoya bayan waɗanda ake tuhumar sun yi cincirin do domin halartar zaman kotun. Murtala Faruk Sanyina, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Ba ku ishara ke ma wani yayi gida yayi motun ga mata tara sannan wani ba shi da ahu duka Allah na
kuma dalla a gaida Murtala Faruk Sanyina. Ana ci gaba da tada jijiyoyin wuya tsakanin kabilun jihar Benue da kungiyar miyata Allah Kautal Hore akan dokokin kiwo da aka kafa a jihar, sai dai akwai waɗanda suke kyauta zaton tattaunawa zai kai ga samun fahimtar juna. Ga rahoton Nasiru Adamu Elikaya akan haka.
Shugabannin kabilar Tibi karkashin Chief Edward Ujege sun zargi gwamnatin Najeriya da daurewa ɗaya daga kungiyoyin Fulani makiyaya miyata Allah Kautal Hore baya kan rikicin da Benue, inda suka aza alhakin abinda suka ci kisan kare dangi kan kungiyar. Jagororin Tibin dai sun fidda matsayar ce a wata sanarwa a Kaduna. Sanarwar ta zargi gwamnatin Najeriya da kin ayyana kungiyar miyata Allah Kautal Hore da kungiyar 'yan ta'adda ta hanyar fakewa da kin jinin dokar hana kiwo a fili da yin abinda suka ce kisan kare dangi kan Tibi. Azantawa ta musamman dan kabila ta biyu mafi girma a Benue, wato kabilar Idoma, Mr. Anthony Oda ya ce in an bi tarihi za a iya samun sulhu.
Da Fulani sai ce wai Tibi ya kashe mishi shanu, sai Tibi ya ce munci, sai mu dinga kira Tibi munci da wasa. To Fulani kuma a gan Fulani a mishi wasa, a ce shi mutumin daji, ana rena shi na ce mutumin daji bai da gida, ana wasa da shi, haka muke. To amma dai this government na Nigeria su duba kan yaka kasa, especially in the northern part, daga Burkina Faso zuwa Mali zuwa Niger, domin shi sarkin Fulani na Kaduna state gaba daya miyetela ya ce wai su ma da kansu ma ba su ji daji irin mutane wanda suke gan suna shiga musu ba.
Da alamu nan gaba a tunaninku za a sake samun zaman lafiya a Benue irin na da?
It's possible domin Fulani na dan nan har yanzu ba suna nan wajen fa, suna neman zaman lafiya, su fita daga daji su zo local government headquarters su zo su zauna dan su ga gan lafiya zuwa su koma daji nasu.
Take shugaban kungiyar miyetti Allah Kautal Hore Bello Badejo yayi watsi da zargin da bayyana cewa shigar da gwamnatin Benue kara kotu ne don soke dokar na kiwo ya jawo musu tsana daga Tibi. Yana mai ikirarin cewa akwai iyali ɗaya na Fulani a Benue da ya rasa shanu miliyan 1
wanda ya rubuta rubuta ma hukumomi, ya rubuta ma IG, ya rubuta ma shugaban kasa akan doka, ya nuna bai gamsu da ita ba, shi ne zai sake dawowa kuma zai yi tashin hankali. To a duk membobin mu gaba ɗaya babu dan tashin hankali ko ya ba mu da dan ta'adda ko guda ɗaya dan bindiga a cikin kungiyar mu. Karya ne suke mana, ba mu da halaka da yan ta'adda tunda muka tafi kotu suke ta surutu akan mu, amma daga ƙarshe su ba a gargar kamawa, kiba zan ake kamawa da bindigogi kuma kowa yana ganin su, duk duniya suna ganin su, wasu kuma suna ayyana irin mutane ma da suke ta ba su bindigogi, babu Fulani ko guda ɗaya har yanzu wanda mu dai ba mu gani ba. Ba mu cikin wannan yan ta'adda, ba mu tare da yan ta'adda, ko kungiyar mu ba ta da wani halaka da duk bindiga a faɗin Najeriya ko kuwa duniya gaba ɗaya, ba ta tare da su. Abin da sai muka duba dokar da ta saba wa Fulani za ta ci gaba da karar da Fulani, abin da kuma muke tsoron shi ya zo ya faru, domin Fulani da yawa sun rasa dabbobin.
Gwamnatin Najeriya ta sha musanta fifita wani bangare kan wani ta fuskar kabila, addini ko siyasa. Nasiru Adamaili, kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Nasiru Adamu Elekaya. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan Washington. Yanzu ku ƙarfe 11 ne da minti 16 na rana. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da saduwa a cikin shirin noma tushen arziki, wanda ni Safinatu Sada Sodaki zan gabatar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A wannan makon za ku ji ƙarshen tattaunawarmu da Dr. Marzuk Abubakar Ungogo, likitan dabbobi kuma malami a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. Idan masu sauraro ba su manta ba, makon da ya gabata mun tsaya inda na yi mishi tambaya akan yadda ake saurin yanka dabba idan ba ta da lafiya. Ga yadda ya amsa mana.
Da farko dai akwai buƙatar mutane su san cewa sama da kaso 70 cikin 100 na wasu nau'in cututtuka wanda ƙwayoyin cututtuka ne ke tasowa, mutane da dabbobi sun yi masharaka a tsakaninsu. Akwai cututtuka da dama wanda mutum zai iya sa wa dabba, sannan kuma dabba za ta iya sa wa mutum, kuma ana iya suna yaduwa ne ta fannin ko dai kai mu'amala da su na ka taɓa su idan suna da wannan cutar, ko kuma ka ci naman su ko ka sha madarar su. Wannan cututtukan suna da yawa, sun haɗa tun daga kan tarin fuka, akwai wanda ake kira anthrax, haka dai suna nan da dama, har wannan cutar da muke wannan cutar ta wanda kwanan nan aka samu ibtila'in ta Ebola. Duka akwai nau'i ne na cututtuka wanda ko dai dabbobin gida ko kuma na waje za su iya yaɗawa mutum, shi ma mutum zai iya yaɗawa dabba. To mutane abin da za su lura shi ne, baka san kai a matsayinka na wanda ba likitan dabba ba ko kuma ba ma'aikacin lafiya ba, baka san me matsalar dabba ba, kuma baka san wata kalar cuta take fama da ita ba. Sai ita wannan cutar za ta iya shafar ka ko ba za ta iya shafar ka ba. To akwai abin da ya fi dace ya fi cancanta ka yi shi ne ka kira likita ya duba maka ya gani cewa ya za a yi wannan, za a iya yanka ta ne ko ba za a yanka ta ba. Za ki ga idan kika ji abbatuwa, za ki ga akwai bayan sake nan ko za ki ga akwai dabbobin ma da idan an yanka kafin a yanka su sai ƙwararriya su ba. Idan aka yanka ɗin ba shi kansa naman, sai an kanne shi, an dudduba shi, an bincike shi, an tabbatar cewa wannan za a iya ci ko ba za a iya ci ba. Kai da a gida aka zo aka abin da kaga dabba ka ba ta da lafiya aka ce kawo ka aka zo aka kawo ka aka yanka, ba a yi wannan binciken ba, aka zo aka wanke aka saka a tukunya, aikin ga akwai matsala
gaskiya.
Kuma akwai wani kuskure da muke yi tunanin cewa kowace cuta idan har an dafa nama to za a abin nan za a samu su. To matakin ka fasa ruwa dai kin ga a iya cewa mataki na ɗari da ake cewa 400°C. A wannan matakin akwai ƙwayoyin cututtuka da dama wanda ba za su mutu ba. Haka akwai, don haka za ka ga ko an dafa fiye da wannan ma matakin zafin za ki ga akwai kwayoyin cututtukan da ko me za a yi musu ba za su mutu ba akwai wanda ba za su mutu ba abubuwan da suke bukata a wajen za su ga hankalinsu a kwance yaran su za su makaranta sannan su kansu su fita samun ci gaba sannan ita kasa kanta za ki ga za mu iya za mu iya kula da cututtuka yadda muke saboda za ki ga yanzu an samu cuta a Kano sai ki ga gobe ta shiga karkara jibi ta shiga Niger wataƙila daga Mata da ko zuwa Kano kamari za ki ga an shigo mana da wata cuta duka wannan yawon da dabbobi suke yi ba tare da ka'ida ba ko ba tare da kula ba za ki ga duk waɗannan matsaloli da suke shafar mu sannan kuma suke shafar ilimin yaranmu
To mun gode kwarai dakta daga ƙarshe wani wata shawara zaka ba matasa na ba wanda ba su da sha'awar karatun likitan dabbobi su koma mishi saboda kamar yadda kace da kai karancin shi kuma yanzu ana ganin amfanin kiwo ana yin shi wata shawara zaka ba matasa kan aikin likitan dabbobi
tabbas harkar likitancin dabbobi harka ce da akwai damar miki da dama wanda in kin tambayi dama matashi zai ce na son kuɗi kin kansa kuɗin zai iya samu tanan yadda harkoki da dama wanda yake ganin kudin a can sannan kuma idan suna yake nema zai samu sunan da abin da mutum yake nema a cikin harkar likitancin dabbobi zai iya samu a matsayin shi na matashi sannan kuma a halin yanzu ma kar za ki ga kasar nan da take kokarin bunƙasa tattalin arzikinta ta wasu fannoni na noma da kiwo za ki ga a fiye da kowane lokaci su likitocin dabbobi da malaman gona wanda suka karanci harkar ilimin gona za ki ga daman maki suna buɗe musu fiye da wasu harkoki da dama. Ya kasance dai matashi dama akwai buƙatar ya dinga kallon ina take ci shiga harka sannan kuma tun ya sani cewa wannan ɗin tana ci sannan kuma sai da wasu sana'o'i da za su iya cirkinta a waje ɗaya. Ita sana'ar likitancin dabbobi tana da abin da ake kira variety wa kala-kala wanda za ka yi su cikin nishaɗi kuma in ka gaji da wannan ka yi wannan za ki ga ka zo asibiti yau yanzu ka kalli kare ka duba kare an jima kaɗan kuma kana san kana duba masu da ka gama kuma watakila gobe an kawo maka shanuwa watakila kana ka tafi ka yi rakuni sauransu.
Madalla Dr. Marzuk Ongoggo wannan ya kawo mu ƙarshen tattaunawar mu da shi da fatan masu sauraro sun karu da wannan tattaunawar sai wani makon idan Allah ya kai mu yanzu a madadin Julie Rezas Gresham wadda ta hada mana sauti ni Safinatu Sada Sodangi ke cewa a sharuwa lafiya.
To madalla a gaida Safina da bakun nata yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonni da kuka aiko mana.
Sakon farko na haɗin gwiwa ne da ya fito daga Haruna Boda Inkaibu da Babagana Alhaji Nucewa Cakal suka ce nasarar daƙile yunkurin kai harin ƙunar baƙin wake da wata 'yar ta'adda ta yi niyyar kaiwa wani masallaci a ƙaramar hukumar Gujba da ke jihar Yobe. Haka abin farin ciki ne da kuma godiya ga Allah buwaye gagara misali domin inda a ce ta samu cimma wannan mummunan nufin nata to Allah ne kadai ya san mutanen da za su salwanta da kuma jikkata. Muna fatan Allah ya cigaba da tona asirin irin waɗannan mugayen mutanen kuma ya shiga tsakanin nagari da mugu amin. Sai saƙon Yusuf M. Ramadan mai gombawa daga jihar Gomben Najeriya ya ce assalamu alaikum murya Amurka ku bani dama in yi kira ga gwamnan jiharmu na Gombe wato Alhaji Ibrahim Hassan Dan Gombo Talban Gombe ya kamata ya samar mana da kamfani a jihar Gombe domin bunƙasa tattalin jihar Gombe da kewaye. A ƙarshe nake fatan gwamnan ya ji wannan kira nawa amin. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka dan Allah ku bani dama a yau domin in yi kira ga ƴan uwana ƴan Najeriya. Ya kamata mu yi amfani da wannan wata na Ramadan domin yi mu kasar mu addu'ar samun zaman lafiya da ƙarshen duk wani dan ta'adda da ta'addanci a kasar. Da fatan Allah ka ƙara tona asirin duk mai hannu a kashe rayukan jama'a da garkuwa da su amin. Sako daga Usman Manika mai ruwa road funtuwa. Sai sakon ƙarshe ya ce assalamu alaikum sashen Hausa na VOA dan Allah ku bani dama in yi jinjina ga gwamnatin Masar na jihar Katsina akan fara bada abinci ga ƴan makarantar secondary a fadin jihar Katsina. Babu shakka wannan wata hanya ce ta inganta harkar ilimi ga kuma samar da aikin yi ga masu dafa abincin. Ina fatan Allah ya sa alheri, amin. Sako daga Hassan Dogon Faci, Batsari, jihar Katsina.
Tuma dalla, yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku nasihar Ramadan.
Bismillahir Rahmanir Rahim wa sallallahu ala nabiyil karim. Jama'a assalamu alaikum. Nini Sunusi Ahmad Kutama. Ubangiji yana cewa wa man yu'azzim hurmatullahi fa huwa khairul lahu inda rabbi wa uhillat lakum al-an'amu illa ma yutli alaikum fajtanibu rijsa min al-awthani wajtanibu qawl az-zur. Zalik wa man yu'azzim sha'a'irallahi fa innaha min taqwal qulub. Allah na umurni da girmama alfarma ta Ubangiji da kuma girmama kayan bautar Allah. Ina daga tsoron Allah da yake zuciyar mutum. To saboda haka ya kamata ga mumini ya girmama alfarma ta watan Ramadan, ya kiyaye daga sabawa Allah a cikin sa, ya shagaltu da bautawa Allah a cikin sa, kaman karatu alqur'ani da tasbihi da zikiri da salatin annabi. Allah ya faɗa wa annabi Musa, yace ni zan ba al'ummar annabi Muhammadu haske guda biyu don kar wasu duhu guda biyu su same su su cutar da su. Sai annabi Musa yace, ya Ubangiji, waɗannan haskake ne guda biyu da zaka ba su? Sai Ubangiji yace, na ba hasken wata Ramadan da kuma hasken alqur'ani. Sai annabi Musa yace, ya Ubangiji, waɗannan dufai ne guda biyu da za su cuce su? Sai ce, duhun kabari da kuma duhun ranan tashin kiyama. To sadaqallahu alazim.
To ma dalla, Allah karba mana. Yanzu kuma ga labarai a takaice.
To a takaice, ana sa ran shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in za su gana yau Talata a fadar White House, a daidai lokacin da ake ci gaba da samun rashin kwarin gwiwa game da aiwatar da taron koli tsakanin Amurka da Koriya ta Arewa a cikin nasara da kuma rashin tabbas akan yiwuwar taron kamar yadda aka shirya. A lokacin ganawar ta sa'o'i biyu da ake shirin yi yau Talata, ana sa ran Moon zai yi kokarin tabbatarwa Trump cewa taron kolin da ake shirin yi wata mai zuwa da shugaban Koriya ta Arewa na iya cimma nasara mai cike da tarihi. Daraktan ayyuka na Koriya a cibiyar Wilson da ke birnin Washington, John Lee, ya ce, ina kyautata zaton shugaba Trump na da wasu tambayoyi masu mahimmanci sosai da zai yi wa shugaba Moon, wanda zai so ya tambaye su idan sun kebe bisa ga rashin tabbas akan abin da Koriya ta Arewa za ta amince da shi, duba kuma da matakin da kasar ta dauka kwanan nan na yin barazanar soke zuwa taron kolin wanda za a yi ranar 12 ga watan Yuni. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya fadda wasu jerin bukatu akan cimma yarjejeniyar makaman nukiliya da Iran, ya kuma yi barazanar sanya tsauraran takunkumi masu karya tattalin arziki idan har Iran bata canza ɗabi'unta ba. Wannan sabon gargaɗin na zuwa ne a wani jawabi da ya bayyana tsarin gwamnatin Trump biyo bayan matakin da Amurka ta ɗauka na fita daga yarjejeniyar makaman nukiliya. Tabbas wannan zai kasance takunkumi mai tsanani da aka taba sanyawa a tarihi idan muka kammala. Bayan takunkumin ya fara aiki, Iran za ta jijiki wajen kokarin ceto tattalin arzikinta.
Da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu na wannan la'asar. Sai kuma can dare za a ji mu dauki da sauran shirye-shiryen mu. Yanzu a madadin
Maryam Dauda
da ta taimaka muka gabatar da shiri, sai kuma Julie Gresham da ta shirya kuma ta bada umurni, da injiniya mu na wannan ranar Rob McLean. Baba Yakub Makeri ne ke sallama da ku daga nan Washington DC. A huta lafiya sai a dakace shirin yau da gobe.